السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بياك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بركة من ساكي سادوا وانا مسلاتي متارن البركة مسلاتي نقلقا لكينا جهر بوتي أقرم بوتي أولا يمتشي لليتنن a yau muna 13 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da 12 ga watan 3 2 ga watan 3 miladiya da 2026 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna nan cikin tafsirin suratul nur wanda a yau za mu ci gaba da tafsiri daga kan aya ta 17 insha Allah kafin mu shiga muna marabtar babban bakonmu ɗaya daga cikin malamanmu na wannan ƙasa masu ba da gudunmawa ko da yaushe cikin sha'anin addini da tarbiyyar al'umma Professor Muhammad Babangida malami a Jami'ar Bayero ta Kano a Islamic Department sannan kuma dan nan jihar Bauchi dan garin Gamawa ko muna masa barka da zuwa muna kuma addu'ar Allah subhanahu wataala ya sanya masa ladan wannan ziyarar a cikin mizanin hasanat dinsa
amin
yadda ya zo nan lafiya Allah subhanahu wataala ya mai da shi da iyalansa lafiya
amin
بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قولة أبا
نعم
أعيد تكيك أبا تشاشر
نعم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
الله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ما هنا لو كتند كوكا جيشي ونن كاجي أنا يا أشي قلتم كتشي ما يكون لنا أن نتكلم بهذا بيداتي قريمو مي ونن مغنر با بيداتي قريمو وفدو ونن مغنر با سبحانك وتي تركيا تبت قريك الله هذا بهتان عظيم وأن كاجني من جرما يعيذكم أن تعودوا لمثله أبدا
كم الله
يعيذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا الله إنا مكو قرقئي كده كساكي قوما وازوا غير من هر أبدا إن كنتم مؤمنين إن كنت سنشي مؤمنين ويبين الله لكم الآيات كما الله إنا مكو بيانا آيو ينسى والله عليم حكيم وما الله مسنين من هكما الله سبحانه وتعالى هنا تشيك بدأ باوى الأمة المسلمية تربية الأمة المؤمنية تربية تند وانا أبي يفعلوا وما كبري أن مكفتنا مكنانا ته شيكاً سوانا هنا تشيكين الخير دوانا مواكئة تهيفر والأمة المسلمية أداد ينزو saukar da waɗannan ayoyin waɗanda suke dauke da wannan karantarwa da tarbiyyar da suke da suka tattara daga ciki da kai tarbiyyar zamantakewa tarbiyyar kyautatawa juna zato tarbiyyar yadda za a yi mu'amala da jita-jita yayin da ta bayyana a cikin al'umma sama al'ummar mu'minai al'ummar musulmi. Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa yayin da wannan abu ya faru to bai kamata mu rika yada shi ba, a'a mu rika cewa bai kamata bi wannan maganar ba ma a ji ta a bakin mu, sannan mu tsarkake Allah. Subhanaka hadha buhtanun azim, sarki ya tabbata gare ka ya Allah wannan kage ne mai girma. Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake kansa da kansa ya kuma nemi mu tsarkake shi yayin da aka jingina wannan abu mai ban mamaki da bai kamata a ce wani wanda bai kai matsayin irin da na Aisha ba a cikin wannan al'ummar ya aikata shi, ballantana kuma matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama a zarge ta da wannan a ce ta aikata. Wannan abu ne mai ban mamaki. Abubakar al-Baqillani Muhammad ibn al-Tayyib ɗaya daga cikin malaman Malikiya, kamar yadda al-Qadi Iyad ya ambato a cikin littafinsa Ash-Shifa, a ciki yake faɗar cewa Allah subhanahu wata'ala yakan tsarkake kansa yayin da mushrikai suka danganta masa abinda bai dace da shi ba, yayin da mushrikai suka danganta masa ‘ya’ya ko mata, Allah yakan tsarkake kansa da cewa ya tsarkaka daga wannan. Qalu ittakhadha Allahu waladan subhanahu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi kullun lahu qanitun. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. هكذا زامي تغني اشكال القرآن إن الله سبحانه وتعالى كبار لا بار أبند مشركي سكي دنغن تامس نئاء الله تركك كان صدق rukun ƴaƴa ce subhanahu sarki ya tabbata gare shi. To haka nan ma da aka jinginawa Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda bai dace ba, nan ma Allah ya tsarkake kansa da kansa ya kuma umarce mu da mu tsarkake shi yayin da muka ji irin wannan magana. Wato kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsarkaka daga a danganta masa abinda bai dace da shi ba na rukun da, to haka ya kamata mu yadda cewa waɗannan bayan Allah sun tsarkaka daga a danganta masa irin wannan mummunar ɗabi'a. Kuma wanda yake danganta masa irin wannan mummunar ɗabi'a to yana kama da wanda yake danganta wa Allah subhanahu wata'ala da dukkaninsa sun aikata abinda yake kafirci ne bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya wanke su. To shi ne Allah yake cewa wannan kage ne mai girma, haka da aka zargi Maryam alayhi salam uwar Annabi Isa alayhi salam. Allah ya kira wannan abun da Yahudawa suka yi mata kage cewa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima, saboda kafircin su da kuma faɗar ƙarya babba su danganta ta zuwa ga Maryam mahaifiyar Annabi Isa alayhi salam. Saboda haka danganta ma wani wanda bai ji ba bai gani ba laifin da bai aikata ba kage ne bai girma a gurin Allah. Duk kuma abinda Allah zai kirawo shi babba to babu shakka ya kai matuƙa ga muni. Saban da Allah zai kirawo shi babba babu shakka wannan saban ya kai matuƙa wajen muni. Allah ce ya'idhukum Allahu an ta'udu li mithlihi abadan, Allah yana hana ku yana gargadin ku kada ku sake komawa ga yin irin wannan har abada. Irin wannan kagen Allah yana gargadin ku yana hana ku kada ku sake yin wannan, yana fadakar da ku yana tunatar da ku yana muku wa'azi kada a sake samun wani ya zargi wata katangaggiyar mace kamammiya wadda bata ci ba bata gani ba, ya bata mutuncinta ya soke ta da laifin da bata aikata ba. Allah ya ce in kuntum mu'minin, in har da gaske ku mu'minai ne, in har da gaske kun yi imani da Allah, in har da gaske kun yi imani da shari'ar Allah, in har da gaske kuna daukan wa'azin da Allah yake yi muku, kuna haruwa daga abin da Allah yake hana ku, kuna aiki da abin da yake umarni, yake muku umarni da shi, to kada ku sake yin irin wannan. Wannan ba karamin jan kunne bane. Allah ya ce yayi shi da kansa yake muku wa'azi. Al-wa'azu shine umarni da hani ta hanyar kwadaitarwa da kuma tsawatarwa da kuma gargadi. Al-amru wan nahyu bi targhibin aw bi tarhib. Wannan shine ake kira wa'azi. Saboda haka kalmar al-wa'azu tana zuwa da ma'anar umarni, kamar yadda take zuwa da ma'anar hani. Kamar anan da Allah ya ce ya'izukum ayyanhaakum, nan wa'azi ana nufin hani, kada ku sake yin irin abin nan da kuka yi, shine ma'anar ya'izukum, yana hana ku. Ko yadda take zuwa da ma'anar umarni, ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. الله يقول ولو انهم فعلوا ما يوعظون به اي ما يؤمرون به ذا سن ايكتا ابيندا اكي امرتسو دشي تند فاركون ايير يكتي ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. Saboda haka al-wa'zu yakan zo da ma'anar umarni, kamar yadda yake zo da ma'anar hani. Saboda haka in aka ce mai wa'azi, ana nufin mai umarni mai hani, wanda yake umarni da kyakkyawan abu, wanda kuma yake hani daga mummunan abu. To kaga wannan aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala, aikin annabawan Allah ne, aikin mutanen kirki. Saboda haka wa'azi ba karamin abu bane, ba karamin matsayi bane mutum ya kasance mai wa'azi, wato mai gargadin mutane, mai umartar su da kyakkyawan abu, mai hana su mummuna. Wannan babban matsayi ne da Allah subhanahu wataala ya dangana wa kansa irin wannan aiki, kamar yadda muka gani a nan. Ya'idhukumullahu an ta'udu li mithlihi abada واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. شكوتنا نئمر الله ديمكو دا أبن دي سوكر مكو نا القرآن دا أبن دي سوكر مكو نسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعظكم به. إن الله يأمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سوراك وأزي أيكن الله إن أيوة باين سواء أزي تهير أمرني لكي كاوى أبو دهنا سمومونا أيك هكذا أيكن وأزي أيكن إن أنبا وان الله كما يندمك جي متانا النبي نوح هود عليه السلام سنة سواء علينا أو أعزته am lam takum min alwa'izin. Duk ɗaya ne a wajenmu, ko kai wa'azi ko ka kasance cikin masu wa'azi. Wato abin da yake gaya musu wa'azi ne, yana kiransu zuwa ga bautawa Allah shi kadai da barin bautawa abin da ba Allah ba, da zama masu gaskiya masu amana. To wannan shine wa'azi cikin sa alqur'ani gaba ɗaya, abin da ya kunsa kenan umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ayyuha an-nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah ya kira wa al-Qur'ani wa'azi, saboda abin da ya kunsa na umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Shi kaga aikin wa'azi ba karaman aiki bane, matsayi ne babba da Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina wa kansa wannan aikin da kansa. Jingina shi zuwa ga manzannin Allah, kuma ya ce ya saukar da littafi, littafansa don su zamo wa'azi, su zamo umarni da kyakkyawan abu, su zamo hani daga mummunan aiki. To kaga in haka ne, dole ne wa'azi a yi shi da hikima, a yi shi da ilimi, a yi shi ta hanyar da ta dace. Kada ka ɗauka wa'azi wani abu ne kawai na tatibar ka ta yi, wani abu ne marar kan gado da kowa ma zai iya buɗar baki ce wa'azi yake. Idan ya zanto aikin Allah ne da manzanninsa da mutanen kirki kuma Al-Qur'ani da wannan ya sauka, shi kaga ba ƙaramin abu ba ne. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Kai kira zuwa ga Ubangijinka bil hikmati, da hikima, wal maw'izati al hasana, da wa'azi mai kyau. Saboda haka ana buƙatar in za ka yi wa'azi ka yi wa'azi mai kyau. Wa'azi mai kyau shi ne wa'azin da ya ƙunshi faɗar Allah da manzansa, wanda ya ƙunshi Allah ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ba wa'azi na hayaniya da harma gaga ba, ba wa'azi na cin fuska ba, ba wa'azi na zage-zage ba, ba wa'azi na tsokana ba, ba wa'azi na tada hatsaniya ba. Kai wa'azi da faɗar Allah da faɗar manzansa su ne masu wa'azin na haƙiƙa. Kai isar da wa'azin ne aikinka, amma masu yin wa'azin su ne Allah da manzansa. To kuma shi wa'azi dai za a yi shi da gaskiya, to babu shakka duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa imani a zuciyarsa, ya yadda da Allah, ya yadda da ranar lahira, wa'azi zai masa tasiri. Indai za a yi wa'azin yadda ya dace, to mu'mine za su amfana da shi. Kamar yadda Allah yake cewa, zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, zalikum azka lakum wa athhar, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Da wannan ake wa'azi da shi ga wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira. Wanda duk ya yi imani da Allah da ranar lahira, to zai amfana da wa'azi. Wa zikir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Na ce ka tunatar, domin tunatarwa tana amfanar da mu'minai. To shi ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kirawo wannan gargaɗin da yake yi ta yi da jan hankali da nusarwa da tarbiyya da yake ba wa al'umma, Allah ya kirawo shi da wa'azi. Saboda haka a daina ɗaukan wa'azi wani ƙaramin abu ne, har ka ji wani in ya tashi ɓata wani sai ce kai ba shi da wata sana'a ba sai wa'azi. Wannan da ka gani banda wa'azi me yake yi? Wannan shi ne yake da sana'a ta gaske, domin shi ne yake yin aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi da annabawansa. Shi ya sa mutanen Annabi Nuhu suka ce, sawa'un alaina awa'azta am lam takun minal wa'izin. Kaga sun san abin da ya zo ya musu wa'azi ne. Saboda haka wa'azi ba ƙaramin aiki ba ne, kuma wanda ya sanya aikin wa'azi a gaba, kamata ya al'umma ta dafa masa, ta taya shi, ta ba shi ƙarfin gwiwa, ta taimaka masa a kan aikin da yake yi. Domin wannan umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna shi ne zai zama simamul aman ga al'umma. Shi zai ba wa al'umma kariya daga umar Allah, daga azabar Allah mai gamewa. Sai ka ga abubuwa suna zuwa wa al'umma da sauƙi. Ina yawan faɗar cewa abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan da irin sakaci da ake da shi ta ɓangarori dewa, da irin makirce-makirce iri-iri da ake ƙullawa al'ummar wannan ƙasar, ina da kyakkyawan zaton cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sassauta mana al'amuransu, yana sassauta mana sakamakon abin da ake ƙuƙƙulla mana a dalilin abin da wannan al'umma ta lizimta na umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Zai wahala ka je ka samu ƙasar da ake wa'azi da karantarwa da ilmantarwa da jan hankali da nusarwa da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna kamar irin ƙasarmu. A kowane lokaci za ka samu akwai masu karantarwa, akwai masu karantarwa a masallatai, a makarantu, a kafofin watsa labarai, a gidajensu, duk inda suka zauna kuma suna wannan aikin. Akwai wanda suka bar komai nasu wannan aikin kawai suka sa a gaba. To Allah subhanahu wa ta'ala yakan kare al'umma da irin wannan samun masu kira zuwa ga Allah, masu hana mummunan aiki, masu umarni da kyakkyawan aiki. waɗannan kariya ce ga al'umma. Ina kyautatawa Allah subhanahu wata'ala zato cewa abubuwa da yawa suna zuwa mana da sauki a dalilin wannan, da yawan addu'o'i kuma da ake yi al'umman mu ta yarda da tasirin addu'a. Za ka duk wani abu in ya taso akan cewa mutane a ci gaba da addu'a, a ci gaba da roƙon Allah. Wannan yarda da addu'a ɗin da muka yi, da yarda da cewa babu wanda zai iya kawo mana ɗauki sai Allah shi kadai, yana tasiri ƙwarai da gaske wajen Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga wasu manya-manyan matsaloli waɗanda suka auka ma wasu ƙasashe da suka samu kansu cikin yanayin da bai kai ma namu ba a matsala. Amma waɗannan ƙasashe sun shiga wani hali mafi muni da ɗan adam yake tsammani. Amma Allah subhanahu wata'ala ya kare mu duk da irin matsalolin da muke gani, to irin asbab ɗin da suke tattare da mu na faruwar matsalar sun fi matsalolin yawa, kuma sun fi matsalolin girma. Amma Allah yake kare mu, yake kawo mana abubuwa da sauki. To ba komai yake kawo haka ba illa tsayawa da aka yi wajen karantar da al'umma da nusantar da su da gaya musu gaskiya. Amma da zarar aka ce za a yi yaƙi da masu kira zuwa ga Allah da manzansa, da masu kira zuwa ga musulunci, da masu kira zuwa ga gaskiya, to ana neman a shiga yaƙi ne da Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ana ƙoƙarin a yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai cire hannunsa. In Allah kuma ya cire wa al'umma hannunsa da tafiyar da lamarinsu, to wani al'umma ta kaɗe. Allah ka kiyashe mu. Allah ce wa yubayyinu Allahu lakumul ayat, Allah yana muku bayanin ayoyinsa. Wallahu alimun hakim, Allah mai ilimi ne cikakke, hakimun mai cikakkiyar hikima ne. To Allah yana muku bayanin ayoyinsa da ya saukar a cikin littafinsa dalla-dalla daki-daki. Duka wata magana da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa za ka ganta dalla-dalla, za ka ganta daki-daki. Duk wanda aka yi wa bayaninta zai fahimci abin da suke faɗa, kuma zai gane maƙasudin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nufi. Wanda wannan Ubangiji ya yi haka ne don ku samu ilimin hakan, kuma ku wa'azantu da abin da ake gaya muku. Kuma Allah masanin dukkan komai ne. Yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake da cikakken saninsa, Ubangiji shi ne masanin abin da ya fi zama maslaha ga bayansa. Duk dokokin da Allah yake gaya muku ya kafa a cikin littafinsa, annabinsa ya zo da su, maslaha ce gare ku. Ya fi ku sanin kanku da kanku, ya fi ku sanin abin da zai amfane ku, ya fi ku sanin abin da zai cutar da ku. Saboda haka shi ne mai cikakken sani, kuma shi ne ya fi kowa sanin ayyukanku da suka kuka yi masu kyau da waɗanda kuka yi marasa kyau, duk yana sane da su. Kuma Allah zai yi sakayya akan abin da kuke aikatawa. Wanda ya yi alkhairi zai ga alkhairi, zai ga kyakkyawan sakamako ra da gobe kiyama. Wanda kuma ya yi mummuna zai ga mummunan sakamako. Allah ka kiyashe mu. Don haka duk ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala cike suke da hikima, hakimun ne. Ayyukansa da kwai hikima a ciki. Yana daga cikin hikimarsa wannan shari'ar da ya zo da ita, tun daga hukuncin mazinata da masu aure da marasa aure, da hukuncin kazafi da hukuncin li'adi, duka waɗannan za mu ga cewa suna kunshe da hikimomi na Ubangiji masu yawa. Wanda kuma da waɗannan hikimomi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake tabbatar da zaman lafiya a cikin al'umma. Don haka yana da hikima a cikin duk abin da ya ɗora wa bayansa. Duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka yi, ko ya ce ka bari na taklifi, to akwai hikima a ciki. Allah subhanahu wa ta'ala bai halicci wani abu ba daga cikin ayyukansa, bai halicce shi haka nan abatan wargi ba tare da wata hikima ba. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un. Duk abin da aka kirawo shi al'abas, to shi ne abin da ba ya da hikima a cikinsa, ba wata hikima ta yinsa, shi ne al'abas. To halittar Allah subhanahu wa ta'ala da ayyukansa babu al'abas, babu wargi, babu wasa. Duk wani abu da ka gani, to akwai hikimar da ta sa aka yi shi. Tun daga halittar ka da samar da kai a bayan ƙasa, da umarnin da aka baka, da hannun da aka yi maka, da shari'ar da aka saukar maka, kowane irin abu da ka ga Allah ya ce ka yi ko ka bari, to ka yadda akwai hikima, ka yadda akwai hikima. Kai da kanka in ka dubi halittar da Allah ya maka, ka dubi kowace gaba a jikinka, babu wata gaba da zaka ce wannan gabar ba ta da amfani a cire min ita. Ba ka ce a cire maka hannunka ɗaya ba saboda sun yi maka yawa, da kai ɗaya ishe ka. Taba jin wanda ya ce a cire masa hannu ɗaya ba, ko ya ce kunnuwansa biyu sun masa yawa, suna damun shi a cire ɗaya, ko a ƙwaƙule masa idonsa ɗaya, a bar masa ɗaya. Ko yadda aka yi masa ‘yan yatsu, da ba haka aka yi su ba, ce hannunsa ya zama su kunguda babu ‘yan yatsu. Babu wanda ya taɓa faɗar haka, kowa ya yarda cewa duk wata gaba a jikinsa tana da dalilin da ya sa aka yi ta, kuma tana da amfani a jikinsa. Duk wani likita da zai duba wani abu a jikinka ya ce bai da amfani, ƙarya yake. Allah bai taɓa yin wani abu abasan ba. Abasan, wani ya je an cire masa wani abu a jikinsa, wani likitan ya ce bai da wani amfani, ya ce ƙarya yake. Allah bai taɓa yin wani abu ba amfani a jikin mutum ba. Halittarsa babu abas a ciki. To idan har ka yarda cewa halittar da Allah ya yi gaba ɗaya babu wasa, komai yana tare da hikima. To dole ka yadda ayyukansa ma haka ne. Dole ka yadda cewa ayyukansa ma cike suke da hikima. Babu wani aiki na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da babu hikima a cikinsa. Sawa'un ka gane hikimar ko baka gane ba. Ba dole ne kowa da kowa ya gane hikimomin Ubangiji a cikin komai ba. Kai ba dole ne dukanmu mu gane dukan hikimomin Allah ba. Za mu iya gane wasu. Ubangiji ya sanar da mu wasu daga cikin hikimomin, wasu abubuwa, wasu kuma Ubangiji ya bar wa kansa sani, kamar yadda ba za mu iya kewaye iliminsa duka ba. Yadda muka san cewa iliminsa wanda ya tattari komai da komai, babu wani abu da yake fita daga iliminsa, amma ba za mu iya kewaye shi da ilimi, wala yuhituna bihi ilma. Ba za mu iya kewaye Allah da sani ba, ba za mu iya kuma kewaye iliminsa ba. Dole akwai abinda muka sani, akwai abubuwa da yawa da ba mu sani ba, su suka fi yawa. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, dan kadan aka ba ku na ilimi. To yadda ka san cewa iliminsa ya fi gabanka kewaye shi da saninka, to haka nan hikimominsa ya fi gabanka kewaye shi, ka kewaye sanin hikimominsa. Shi yasa Allah yake haɗa waɗannan sifofin guda biyu, alimun hakimun. Yadda ka yadda cewa iliminsa ya fi ƙarfinka kewaye shi da saninka, to haka nan hikimominsa ma. Don haka kada ka ga wani abu ya faru, ka riƙa ganin kamar me yasa zai faru, kamar babu wata hikima ta faruwarsa. Shi kansa wannan al'amari na Aisha da ya faru, wataƙila wani ya ga cewa menene hikimar da zai sama Allah ya bari hakan ta faru. Ko kuma bayan ya faru, Allah subhanahu wa ta'ala nan take bai wanke na Aisha ba, magana ta wuce, aka ɗau dogon lokaci, ana ta ainihin bayaniyar maganar. To akwai hikima a ciki, akwai hikimar ta sa Allah ya haka. Wasu hikimomin mun san su kuma mun faɗe su a nan, wasu hikimomin kuma mun san su ba, wasu hikimomin kuma nan gaba wasu za su zo su ƙara faɗar waɗanda ba mu faɗa ba. Saboda haka hikimomin Allah suna nan da yawa. Kar ka ga wani abu yana faruwa ka ce meye hikimar da ta sa Allah ya haka. Tun mutumin kirki a zahiri mutane duk sun san shi mutumin kirki ne, ba shi da makosa, an san shi da tsoron Allah da taƙawa da amfani a cikin al'umma. Allah ya jarrabe shi. Yayin da kuma wani tantiri mutumin banza mai cutar da jama'a, Allah ya ƙyale shi zuwa wani lokaci ya tashi ƴancinsa, a gan shi lafiya da lafiyarsa cikakkiya, wani kuma yana can mai amfani kuma bai da lafiya. To kakkace me yasa Allah zai yi haka? Ai ya kamata shi wancan mara kirkin ya zama da shi ne Allah yake tazarraba da masifu iri-iri, shi kuma wanda mai kirkin ya zama lafiyarsa ƙalau, kulle ya zama garau, ƙirgau da shi. Kada ka yi wa Allah irin wannan zato. Allah duk abin da ka ga yayi, ka fahimta ko baka fahimta ba, akwai hikima. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La ba a tambaye shi me yasa ya aikata kaza, su bayi su ne abin tambaya. Su za a tambaya me yasa suka yi haka. Allah ana masa tambaya, amma tambaya ta a ƙaru, ta a sani, ta a ƙara imani, amma ba tambaya ta niddi da niddi ba, ba tambayar kini ko sa'a ga sa'ansa ba, a ko tambayar kace sai ta kure Ubangiji subhanahu wataala. Idan mala'ikun Allah suka kasa gano hikimar halittar jinsin dan Adam na farko Annabi Adam alaihi salam a bayan kasa, suka ga cewa halittarsa ta ci karo da hikima, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Suna ganin cewa jinsin dan Adam barna zai yi a bayan kasa, zubar da jini zai yi, tada hautsini zai yi, zai lalata dukkan wani abu mai amfani a bayan kasa. Dan me za a halicci jinsin dan Adam a aje shi a bayan kasa? Dan me ba a aje mala'iku a bayan kasa ba, tunda su ne suke tsarkake Allah, suke masa tasbihi ko da yaushe. Allah ya tashi ba shi ansa sai ya ce ya alamu ma la ta'lam, na san abin da ba ku sani ba. Saboda haka lokacin da Allah ya sanar da su hikimar da ta sa ya yi haka, suka rusuna suka sallama wa Ubangiji subhanahu wataala. To haka ya kamata ko ya wajaba akan kowane ɗaya daga cikinmu dan ya ji umarnin Allah da manzansa, ya miƙa wuya ya sallama. Kada ya ce shi sai an gaya masa me yasa Allah ya ce mu yi kaza, me yasa Allah ya hana mu kaza, me yasa Allah ya yi kaza bai yi kaza ba. Allah shi ya sani, ku ba ku sani ba. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Ba abinda kuka sani za ka kwatanta sanin Allah da naku, ba ku san komai ba. In shi dai ya yi umarni to shi kenan, Allah ne ya ce ai to kenan. Tabbas Allah ba zai ce ai abinda babu hikima a cikinsa ba. Allah ba zai hana abinda ya zanto babu hikima cikin hana shi ba. To shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya rufe waɗannan ayoyi ya ce wallahu ya'lamu wallahu alimun hakim. Allah mai cikakken ilimi ne kuma mai hikima ne. Kowane abu da ka gani Ubangiji subhanahu wataala yana sanya shi a mahallinsa. Burhanuddin al-Biqai a cikin littafinsa Nazm ad-Durar tafsirinsa fi tanasub al-ayi wa suwar yake cewa alimun fasiqu bi bayani, alimun fasiqu bi bayani. Allah mai ilimi ne, masani ne, don haka ku gamsu da bayanin da yake muku, bayani ne yake muku da ilimi. Sannan hakimun la yadau shay'an illa fi ahkami mawadi'ihi, Allah mai hikima ne, baya aje komai sai a gurin da yafi ko ina dacewa. Duk abinda ka ga Allah ya aje a wurin to nan yafi dacewa a aje shi. In ka raba shi da wannan gurin ko ka ce a ɗauke shi daga wannan wurin, to za ka kai shi inda bai dace ba. Wa in daqqa alaikum fahmu zalika, koda kun kasa gano haka, haka abin yake. Fala tatawaqqafu fi amrihi bi amrin min awamirihi, da ka ku tsaya kuna da inda wajen bin umarni daga cikin umarninsa. Kar ku tsaya kuna ja da baya ko kuna dan dakatawa wajen ku karɓi wani umarni daga umarnin Allah. Wa alamu annahu lam yaqtal li nabiyhi alayhi salatu wassalam illa al-khullas min ibadi, ku yadda cewa Allah subhanahu wataala bai zaba wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ba sai bayinsa zababbu, waɗanda Allah ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayin Allah ne zababbu. Ba zai masa munan zabi ba, ba zai masa zabin tumin gara ba. Yadda Allah subhanahu wataala ya zabo annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin bayinsa, to haka nan ya zabo masa sahabbansa, haka nan ya zabo masa matansa da aminansa da waziransa da abokan shawararsa da sojojinsa, duka Allah sai da ya zabo masa su. Ba haka kawai ya hada shi da mutanen banza ba, ballantana ma a ce daga cikin matansa an samu matar banza, Allah bai masa wannan ba. Dan gata ne kamar yadda muke faɗa, muke naratawa, dan gatan Allah ne. Saboda haka ba za mu taɓa yarda cewa wani ya zo yana sukan ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama yana ɓata ta ba, yana mata ƙazafi, yana mata ƙarya, yana la'antarta. Ku ɗauka cewa wannan mutum abin da yake yi daidai ne, babu shi. In muka yi haka to mun tuhumi kulawar Allah subhanahu wataala ga manzansa ne, kuma mun ce Allah bai kula da annabinsa ba, tare da cewa kuma Allah subhanahu wataala ya kula da annabinsa sallallahu alaihi wasallama fiye da kowa. saboda haka kowane mutum a aje shi a matsayinsa, a aje shi a matsayinsa. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suna da daraja, suna da martaba, suna da mutunci, kuma sun kasance masu biyayya ne ga Allah subhanahu wataala. Wa tarbiyyar da Allah subhanahu wataala yake musu, da Annabi yake musu, ta yi tasiri matuƙa da gaske. Daga wannan abin da ya faru na Aisha ma za mu ga irin yadda tarbiyyar Annabi ta yi tasiri cikin sahabbansa. Ka duba, bayan Allah ya saukar da waɗannan ayoyi, ya bayyana cewa wannan abin da aka jefina na Aisha da shi kasafi ne cikin al'ummar sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Mutum nawa kawai aka yi wa haddin kasafi? Mutum uku rak ake ambata. Mutum uku ambaci Hassan ibn Thabit, shi ma yana cewa bai yi ba, shi ma yana cewa bai yi ba, kamar yadda muka karanta a baya. Amma an samu sun ba da shaida a kansa, kuma kamar yadda muka ce ita shari'a tana aiki ne da abin da yake zahiri, in aka samu shaida shi kenan. Sai Misbah ibn Uthatha, wanda shi ma wannan talababiyar ta ja shi. Sai Hamna bintu Jahsh, wacce take ta yi wata kishi. Banda su uku ɗin nan, wane ne kuma daga cikin sahabbai kuka ji cewa an kama shi da wannan laifin? Babu. Ka ji sunan wani sahabi da ka sani? Abu Huraira, Ibn Umar, Jabir, Abu Sa'id al-Khudri, wane ne? Kun ji su? Babu. Wanda yake nuna yadda cewa tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbai ta ratsa. Waɗanda ba suka yi ta yaɗa magana su ne munafukai. Waɗannan kuma Allah subhanahu wataala ya riga ya tanadar musu azaba, su tana nan tana jiransu. Tana nan tana jiransu. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala su wannan azaba su tana tafi. Amma mu'minai waɗanda aka samu sun yi laifi, Allah subhanahu wataala ya saukar da hukunci, kuma da an yi musu hukunci an wanke su ma. Kuma dan wannan har ila yau a nuna maka cewa sahabbai ba ma'asumai bane, ana iya samun wanda zai kuskure a cikin su. Ka duba shi Misbah ibn Uthatha, kad shahida Badr, da shi aka yaƙin Badr, da shi aka yaƙin Badr a cikin yaƙe-yaƙen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, ba yaƙin da ake ji da shi kamar Badr. Shi ne yawmul furqan, yawmul taqal jam'an, shi ne ranar da Allah subhanahu wataala ya raba tsakanin ƙarya da gaskiya, ya bayyana, ya ɗora addininsa akan addinin kafirci. Allah ya yi bonanza gafara ga duk waɗanda suka halarci yaƙin Badar. Amma dai a nuna maka cewa wannan ba yana nuna cewa ma'asumai ba ne, ana iya samun wanda zai kuskure a cikinsu. Kuma wannan gafarar da Allah ce ya yi musu, har ila yau ka samu wani darasi cewa ba yana nufin cewa duk abin da suka yi ba za a yi musu hukunci a nan duniya ba. Shikenan an gafarta musu ta haka, ko da sun kisan kai, ko da sun shikenan a kyale su, a'a. Waccan gafara wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya rubuta musu na cewa ko da sun yi laifin ma za su tuba, kuma Allah zai karɓi tubansu, kamar yadda ya faru ga shi Misbah ibn Uthatha. Ya yi laifi kuma an hukunta shi, shikenan maganar ta wuce. Allah ya gafarta masa, ta zamo masa kafara. To wannan ayar da muka karanta, ya'idhukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin, aya ce kamar yadda Suyuti a cikin littafinsa Al-Ikhlil yake cewa malamai sun yi hujja da ita, sun yi hujja da ita akan cewa duk wanda ya jefina na Aisha radiyallahu ta'ala anha da kazafi bayan saukar waɗannan ayoyi, to ya ƙaryata Al-Qur'ani, ya kafirta, kuma ya cancanci kisa. Malamai sun yi hujja da wannan akan cewa duk wani wanda ya ci gaba da zifan na Aisha da abin da Allah ya wanke ta da shi da nassin Al-Qur'ani, ya kira abin ƙage, ƙarya, ja'u bil ifki, Allah ya kira shi ƙarya, ƙage, ƙire, to duk wanda ya sake zifan ta da wannan abin, to ya ƙaryata Al-Qur'ani. Sannan Allah cewa ya'idhukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin, kaga ashe mu'mini ba zai jefana na Aisha ba bayan Allah ya wanke ta, ba zai mata kazafi ba. Imam Malik alaihi rahmatullah, kamar yadda yake cikin littattafai da yawa, daga cikin littafan Malikiya ko cikin Ash-Shifa, na al-qadi iyad da musnad al-musnad al-muwatta na al-jawhari da al-nawadir na al-qayrawani da littafin sharh at-tafri' na al-qarafi da sauran littafai da yawa ibn taymiya ya kawo shi a cikin asfarim al-maslul imam malik yana cewa faman ramaha faqad khalafa al-qur'an wa man khalafa al-qur'an qutib wanda duk ya jefe ta da kazafi ya jefe ta da zina babu shakka wannan yayi hannu riga da alqur'ani ya saba wa alqur'ani wanda duk ya saba wa alqur'ani irin wannan nassi zahiri qat'i to babu shakka wannan ya cancanci hukuncin kisa ya cancanci hukuncin kisa ibnu sha'ban abu ishaq muhammad ibnu al-qasim ibnu sha'ban ɗaya daga cikin malaman malikiya a karni na 4 bayan ya kawo wannan riwaya ta imamu malik cigaba da cewa imamu malik yake cewa li anna allah ta'ala yaqulu ya'idukum an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin faman 'ada li mithlihi faqad kafar shi duk wanda ya sake kwatanta irin wannan to ya kafirta ibnu hasan a cikin al-muhalla bayan ya kawo maganar imamu malik sai ya ce wannan magana ta imamu malik haka take magana ce sahihiya a mahallinta a bigiranta take kuma duk wanda yayi wannan yayi cikakkiyar ridda riddatun tamma haka yake kira ta ridda ce cikakkiya kuma wa takzibun lillahi ta'ala fi qat'ihi bi bara'atiha kuma ya ƙaryata Allah subhanahu wata'ala wanda ya tabbatar da wanke da Aisha radiyallahu ta'ala anha daga wannan kasafin haka nan shi ma imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala yana cewa man shatama ababakar wa umar wa aishata ma urahu ala al-islam wanda al-khallal ya kawo shi a kitab as-sunna babu ahmad yana cewa duk wanda ya budi baki ya zagi abubakar ya zagi umar ya zagi nana aisha ba na tsammanin musulmi ne duk wanda zai ci mutuncin waɗannan bayan Allah ya ce ba na tsammaninsa yana kan musulunci abubakar al-baqillani kamar yadda yake cikin ashifa ta al-qadi iyad bayan ya kawo waccan magana da muka ambata ɗazu lokacin da yake maganar cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake kansa yayin da mushrikai suka dangana masa abinda bai dace ba na yaya haka nan a nan ma Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci musulmai su tsarkake shi yayin da aka dangana wa da aka dangana wa nana Aisha abinda bata aikata ba walaula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim yace to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake kansa da aka dangana masa wani mummunan abu haka ne ya tsarkake nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da aka dangana mata abinda bai dace ba yace to wannan yana ƙara zama hujja ga maganar imamu malik ce wannan maganar wannan abinda Allah yayi yana ƙara zama hujja ga maganar imamu malik ce cewa yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama sha'anin zaginta ce abu ne babba abu ne mai girma kamar yadda ya girmama sha'anin zaginsa duk wanda ya ce wa Allah yana da daya ya zage shi ya tabbata a cikin hadisin Bukhari hadisi ne kursi Allah yake cewa ya subbu ibn adam wala yabghi lahu zalik dan adam yana zagi na bai kamata kuma ya zage ni ba yana cewa ina da da tare da cewa ban riki mata ba ballantana riki da saboda ka cewa Allah yana da da zagin Allah ne saboda ka Allah ya girmama sha'anin zagin sa kamar yadda ya girmama sha'anin zagin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha yace kuma Allah subhanahu wataala ya sanya zagin sa da zagin manzansa ya sanya su abu daya ya sanya cutarwar sa cutar da Allah ko ka cutar da manzansa Allah subhanahu wataala ya sanya su abu gire daya to innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu du'idu fi dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina Allah ce wanda suke cutar da Allah da manzansa to kuma babu shakka duk mutumin da zai taba matar annabi sallallahu alaihi wasallama masoyiyarsa babu shakka ya cutar da shi to haka nan cikin malamai abubakar ibn al-arabi al-maliki shi ma a tafsirin sa ahkamul qur'an yake cewa mutanen da suka yi wa Aisha kage suka jefe ta da alfasha Allah subhanahu wataala ya wanke ta sai yace fa kullu man sabbaha bima barra'aha Allah minhu fa huwa mukazzibun lillah duk wanda ya zagi Aisha da abinda Allah ya kubutar da ita ya wanke ta daga gare shi to ya karyata Allah wa man kazzaba Allah fa huwa kafir duk ko wanda zai karyata Allah kafiri ne duk wanda zai karyata Allah kafiri ne yace to wannan ita ce hujjar Imam Malik kuma hujja ce karara da kowane mai basira zai fahimta yace hujja ce karara da duk wani mai basira zai fahimce ta wa hiya sabilul la'ihatu li ahli al-basair walau anna rajulan sabba Aisha bighairi ma barra'aha Allah minhu lakana jazaohu al-adab da wani zai baci na Aisha da ba abinda da ba kan abinda Allah ya kubutar da ita ba kamar wani yazo ce ai Aisha marwaci yace ko ce Aisha tana gulma ko wani abu irin wannan ya faɗi wata magana ba irin waccan ba to shi ma ya cancanci a ladabtar da shi ba za a ce a kashe shi ba don wannan amma a ladabtar da shi amma wanda zai jefe ta da lalata kamar yadda mabiya addinin Shi'a suke yi to babu shakka wannan sun karyata alqur'ani haka ne Ibn Qudama al-Hanbali Ibn Qudama a cikin littafin Salmatul I'tiqad yake cewa fa man qazafaha bima barra'aha Allah minhu faqad kafara billahi al-azim wanda duk ya jefi na da Aisha da abinda Allah ya kubutar da ita ya wanke ta daga gare shi to wannan ya kafirta da Allah Allah mai girma haka na Abu Abdullah al-Qurtubi al-Maliki shi ma karkashin fadar Allah subhanahu wataala ya'idhukum Allah an ta'udu li mithlihi abadan yake cewa ana nufin wanda za su sake fadar irin wannan magana game da Aisha radiyallahu ta'ala anha da aka ce li mithlihi ana nufin ka fadi irin maganar da aka fadawa ita na Aisha ko irinta saboda matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun shiga dan su ma suna daidai da matakin da Aisha radiyallahu ta'ala anha wajen kasancewa su matan annabi ne saboda haka in mutum ya fadi irin wannan magana akan wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ko ba na Aisha bace ya kafirta dan a cikin abin da yayi akwai cutarwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin mutuncin sa akwai cutarwa ga shi gare shi cikin iyal sha'anin iyalansa Al-Qurtubi yace wa zalika kufrun min fa'ilihi to duk wanda zai wannan to ya kafirta haka nan al-Imam an-Nawawi wanda bashafi'i ne a cikin sharhin sahih muslim yake cewa bara'atu aisha radiyallahu ta'ala anha min al-ifki wa hiya bara'atun qat'iyyatun bi nass al-qur'an al-aziz wanke na aisha daga kagen da aka yi mata yace wato wankewa ne wanda babu ta baba a cikin sa da nass al-qur'ani mai girma falau tashakkaka fihi insanu wal iyazu billah sara kafiran murtaddan bi ijma'il muslimin Qurtubi yace to duk mutumin da zai ta baba akan wannan wal iyazu billah yace ya zama kafiri murtaddi bi ijma'il muslimina saboda ijma'i ne na musulmi baki daya akan cewa duk wanda yake ta baba akan abinda Allah ya wanke na Aisha da shi to babu shakka ya kafirta haka da Ibn Taymiya wanda bahambali ne a cikin littafin sa Sarimul Maslul yake cewa marra ma Aishata radiyallahu anha bima barra'aha Allah minhu faqad maraqa min ad-din wanda duk zai jefi na Aisha da abinda Allah ya wanke ta daga gare shi to ya fita daga addini ya bar musulunci haka nan almajirin sa Ibn al-Qayyim yayi hikayar ittifaqin al-umma duka akan wannan yace wattafaqat al-umma ala kufri qazifiha al-umma ta yi ittifaqi akan cewa duk wani wanda ya yi wa na Aisha qazafi to ya kafirta haka nan Ibn Kathir shi ba a cikin tafsirinsa wanda ba Shafi'i ne shi ba a cikin tafsirinsa ya hikaito ijma'i shi wanda ijma'i ne na malamai dukkan malaman musulmi bakin su ɗaya ne akan wannan magana cewa qad ajma'a al-ulama'u rahimahumullahu qatibatan duk malamai ilahirin malamai sun haɗu ala anna man sabbaha ba'da hadha wa ramaha bima ramaha bihi ba'da hadha alladhi zukira fi hadhihi al-aya fa innahu kafirun duk mutumin da ya ci gaba da jifan da Aisha da wannan abu da Allah subhanahu wataala ya wanke ta daga gare shi, Ibn Kathir ya ce kafiri ne. Wannan ya ce ijma'i ne da duka malamai qatibatan, fa innahu kafirun ya ce kafiri ne, li'annahu mu'anidun lil qur'ani, domin yana ja da alqur'ani ne, yana jayayya, yana yi wa alqur'ani taurin kai ne. Wa fi baqiyati ummahatil mu'minina qawlani asahuhuma annahunna kahiya, akwai maganganu biyu akan sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallama, shin duk wani wanda ya jefi ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama da irin wannan shi ma hukuncinsa kenan? Ya ce qawlani, amma mafi ingancin magana ta malamai cewa su ma kamar Nana Aisha ne, saboda matakin ɗaya ne, dukkaninsu matan Annabi ne sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma duk abin da ya shafi shi to ya shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kai tsaye. Idan muka lura da maganganun malamai za mu ga abin da suka dogara da shi bayan waɗannan ayoyi da muka karanta, ayar da take tabbatar da ifki aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka yi wa Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, kage aka yi mata, da ayar da muka karanta da Allah ce ya'izukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minina, Allah ya nuna cewa in dai har ku mu'mine ne ba za ku sake yi ba, kenan in kuka sake yi ku ba mu'mine ba ne, in kuka sake yi ba ku zama mu'mine ba. Wannan a cikinsa za mu ga cewa akwai ƙaryata alqur'ani, wanda shi ne ƙarara ya bayyana cewa ƙage aka yi mata, wanda kuma duk mutumin da ya ƙaryata wata aya ta alqur'ani ya kafarta bil ijma, babu wani saɓani tsakanin malamai ko cikin musulmi akan cewa mutumin da ya ƙaryata wani ɓangare na alqur'ani ya bar musulunci. Sannan dalili na biyu, akwai cutarwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, domin wanda ya yi wa matarsa ƙazafi to ya cutar da shi sallallahu alaihi wasallama. Da Aisha kuma matarsa ce, kuma ita ce ahabba nisa'ihi ilai, ita ce matar da ya fi kowace ƙauna a cikin matansa. Mun ga mun ji a cikin hadisin da Nana Aisha, inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi a je a ɗaukan masa mataki akan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, yake cewa li'annahu azani fi ahli, ya balaga azahu fi ahli, cutarwarsa ta kai hakan iyalaina. Sannan kuma akwai tauye Annabi sallallahu alaihi wasallama da tauye masa mutuncinsa, domin manzo sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, kuma ya yarda ta zama matarsa. Kuma bayan wannan abin ya faru, Annabi ya ci gaba da riƙe ta a matsayin matarsa har Allah subhanahu wataala ya karɓi ransa a cikin ɗakinta yana kan cinyarta. Kaga a ce abin da aka jefe ta da shi ya tabbata ta aikata wannan abin, kuma Annabi ya ci gaba da zama tare da ita, kuma ya ci gaba da jawo ta jiki, ya ci gaba da nuna mata ƙauna. Babu shakka wanda duk zai ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan, to kaga yana jinginawa Annabi wata tawaya ne, rashin kishin kai, bai san ciwon kansa ba. Hasha ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce ya yarda cewa matansa su yi fasadi, kuma ya ci gaba da zama da su a haka. Allah kuma cewa yi kamar yadda za mu gani a nan gaba, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati, miyagun mata da miyagun maganganu sun fi dacewa da miyagun maza. Saboda haka ba ta yadda za a yi ka danganta Nana Aisha ga wani mummunan aiki, kuma ka ce matar Annabi ce sallallahu alaihi wasallama, kaga kamar shi ma ka danganta shi da wannan mummunan aikin. Saboda haka waɗannan duka dalilai ne da suke nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya wanke Nana Aisha, kuma duk wanda ya ci gaba da gaya mata irin wannan maganar yake tuhumarta da irin wannan kowace sabuwa, babu shakka wannan ya bar addinin musulunci, kuma ridda ce cikakkiya kamar yadda Ibn Hazm ya faɗa. Mutum idan ya aikata wannan, babu shakka hukuncinsa shi ne a tsayar da shi gaban alkali na musulunci, a tabbatar da laifinsa, sannan a yi masa haddi na ridda. Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga bai ambaci sunan Nana Aisha a nan ba, duka wannan labarin ya zo amma ba a kawo sunanta ba. Wasu daga cikin malamai kamar Al-Sharbini a cikin littafinsa Sirajul Munir, tafsirinsa Sirajul Munir, cewa Ubangiji ya yi haka ne don a daina ma jin sunan Nana Aisha tare da wannan mummunar magana. Kada ma duk sanda kake karatu sunanta ya zo tare da wannan mummunar magana. Saboda haka Allah ma ya ki faɗar ambaton sunanta a nan. Saboda haka wannan abu ne wanda zamu maimaita abinda Allah ya ce mu maimaita akan sa subhanaka hadha buhtanun azim wannan kirani kirani kuma mai girman gaske da wannan muka zo karshen tafsirin mu na yau abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure ubangije ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.